Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a Niger ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da download da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum, tare da fatar kun wani lafiya. Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Ina kuma tare da
Nazir Ahmad Hausawa. An ƙara ƙarfafa zaton cewa da ƙyar za a samu wata gagarumin nasara a ganawar da ake shirin yi tsakanin shugaban Palestine Mahmoud Abbas da shugaban Amurka Donald Trump a yau Laraba a White House. Ma'aikatar cikin gida ta ƙasar Afghanistan ta ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bam a yau Laraba a yayin da jama'a ke hada-hadar fita aiki a birnin Kabul.
To, kanin labarin kenan. Bayan kun gama jin labarin duniya yau Laraba 3 ga watan Mayu shekara ta 2017, za mu gabatar da himma ba ta ga rago kamar yadda muka saba. To, amma kafin ku ji wannan shirin.
Abin da na lura, aikin jarida ba aiki ne na rago ba.
Gaskiya akwai kalubale. Duk macen da kaga tana aikin jarida ba wai ba za ta iya aikin ta yanda ya dace ba gida. To, muna iya kokarin mu, amma kuma idan aka duba fuskan a al'adance gaskiya mata suna da matsala.
To, yau rana ce dai ta nazarin yancin ɗan jarida. Za ku ji irin ƙalubalen da ƴan jarida suke fuskanta a tattaunawa da muka yi da wasu ƴan jarida a Najeriya da kuma jamhuriyar Niger. Za ku kuma ji cewa an ba da belin tsohon gwamnan jihar Niger, Dr. Mu'azu Babangida Aliyu.
Assalamu alaikum masu sauraro. Ana ƙara ƙarfafa zaton cewa da ƙyar za a samu wata gagarumin nasara a ganawar da ake shirin yi tsakanin shugaban Palestine Mahmoud Abbas da shugaban Amurka Donald Trump a yau Laraba a White House. Satin da ya gabata, Trump ya ce bai ga dalilin da za a ce zaman lafiya ba zai yiwu ba a tsakanin Isra'ila da Palestino. Haka kuma Abbas ya ce mai yiwuwa ne a iya ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya mai tarihi da aka daɗe ba a gani ba sakamakon tsohon rikicin, sakamakon shiga tsakani na shugaba Trump. Abbas, wanda yake jagorantar hukumar Palestino da ke yammacin kogin, bai da buri mai yawa dangane da ribar zuwan shi na Washington. Kamar yadda jami'an Palestino suka faɗa, ɗaya daga cikin buƙatunsa shi ne ya samu sauraron shirin Donald Trump na farfaɗo da tattaunawa dangane da zaman lafiya a yankin. Amma masu fashin baƙi sun ce Abbas na da burin tattaunawar ta farfaɗo masa da martabarsa da ta dakushe a gida da kuma waje.
Ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar Afghanistan ta ce wani mai harin ƙunar baƙin wake ya ta da bam a yau Laraba a lokacin cunkoso a birnin Kabul, wanda ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 8, ya kuma jikata fiye da 25. Mai magana da yawun dakarun haɗin gwiwa ta NATO da kuma Amurka ke jagoranta, Captain Bill Sullivan, ya tabbatar da cewa an kai harin akan ɗaya daga cikin tankokinsu na yaƙi. Ya ƙara da cewa 3 daga cikin sojojin suna daga cikin waɗanda suka ji rauni, amma kuma ba su sa cututtukan da suka ci ba masu barazana ba ne. Waɗanda al'amarin ya auku a idanunsu sun ce fashewar bom ɗin ya auku ne a kusa da ofishin jakadancin Amurka. Haka kuma ya lalata motocin farar hula da ke kusa, sannan mutane da yawa kuma waɗanda al'amarin ya shafi duk fararen hula ne kuma a 'yan ƙasar Afghanistan. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai wannan harin.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Zaman tattaunawar da ake yi a yau Laraba da kuma gobe Alhamis akan yarjejeniyar tsagaita wuta na Syria da Rasha ta dauki nauyi a Astana dake Kazakhstan za ta hada da wani jigon ma'aikatar harkokin wajen Amurka da zai halarci zaman a matsayin dan kallo. An tabbatar da hakan ne daga fadar White House a wani rubutaccen bayani da ya biyo bayan tattaunawar wayar tarho wacce aka yi tsakanin shugaban kasar Amurka Donald Trump da kuma takwaransa na Rasha Vladimir Putin. Fadar White House ta bayyana kiran wayar na jiya Talata a matsayin wani abu mai kyau. An kuma tabbatar da ita ce magana ta farko ta kai tsaye da aka yi tsakanin shugabannin guda biyu tun bayan da jirgin ruwan sojan yakin Amurka suka kai hari da makamai masu linzami kan filin jirgin saman barkin sojin Syria wanda dakarun Syria da na Rasha ke amfani da shi a ranar 4 ga watan Afrilun wannan shekara. Trump ya alakanta harin na makamai masu linzami da Amurka wanda ya bata wa Rasha rai da cewar ya faru ne sakamakon harin makami mai guba da Syria ta yi amfani da shi akan fararen hula wanda ya yi sanadiyar tur kimanin fararen hular guda 100.
Wani rahoto da kungiyar masu kula da harkokin safarar jiragen ruwa ya bayar ya nuna cewa raguwa ko kuma sa ido ya baiwa barayin teku damar wato teku damar kai hare-hare akan jiragen da ke zirga-zirga a kusa da kasar Somalia. Rahoton da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Oceans Beyond Piracy ta bayar ya ce an yi shekaru masu yawa ba a ga irin wannan fashi na teku ba. Yawan jiragen ruwan da ke zuwa bakin gabar teku wato da ke zuwa tashar jiragen ruwa ya ragu kamar yadda jami'an tsaro na ruwa masu zirga-zirga a kusa da Somalia su ma suka ragu. Maisel Pigeon wadda ta jagoranci rubuta wannan rahoton ta ce daya daga cikin abubuwan da suka gano shi ne cewa dama barayi ba su taɓa yin nisa daga inda suke fashin ba kuma suna ci gaba da zama cikin shiri ko kuma mallakar kayan aikin da za su iya ci gaba da wannan aiki nasu na sata a teku. Akalla hudu daga cikin jiragen ruwa 7 da aka kai wa hari a wannan shekara ba su ɗauke da jami'an tsaro da kuma makamai a cikinsu. Labarin duniya kuka gama je. Yau rana ce da aka ware domin duba ƴancin ɗan jarida, saboda haka ne wakilin sashen Hausa a Abuja, Najeriya, Nasiru El-Hikaya ya zanta da wasu ƴan jarida kamar haka.
Cikin wannan zauri ina tare da Ibrahim Babu Suleiman wanda ƙwararre ne ko sananne ne zan ce a Najeriya ta fuskar aikin jarida musamman ma a yanar gizo. Sai kuma Salim Sani Shehu wanda ɗalibi ne wanda ya samu ƙwarewar aikin jarida a gidan radio da talabijin na Jigawa. Ibrahim Babu Suleiman, ina fara da kai, shin kuna da cikakken aiki da kuke gudanar da aikin ku?
Mun samu gagarumin nasara a wannan lokaci a kasancewar yadda harkoki na kafafen sadarwa ta yanar gizo ta fito Najeriya lokaci kankani, kaga jama'a da dama ɗan shekara 70 ma zaka same shi yana faman lallekawa yana kuma karanta labarai, wani lokacin ma har yana daura labari. Sai dai a kwanakin baya an samu wani ɗan matsala wanda majalisa ta tattauna yadda za a dakatar da fadin albarkacin baki a kafafen sadarwa da suka kunshi Facebook, Twitter da dai sauransu, wanda wannan abun bai samu nasara ba. In kai la'akari da kasashen duniya irin kasar Turkiya, za ka ga cewa harkar kafa yanar gizo ta taimake ta wurin hana juyin mulki, wanda a ƙarshe za ka ga shugaban kojejiyar nan ya yi magana kan cewa an soke Facebook, Twitter da sauransu saboda da wannan hanya ya bi nasara, to bari ya dakile wannan harka. Idan ka dawo nan cikin gidan Najeriya, idan ka duba ko shi wannan gwamnati da muke tare da ita shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, kafafen sadarwa ta yanar gizo tana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gagarumin nasara wurin nasararsa a ci kaiwa ga gashi na ɗorewarsa a kan mulki ta a shugaban Najeriya, wanda an samu tagomashi. Sai dai ana samun matsaloli, akwai hakikanin ƴan jarida da suke ba da labari, akwai kuma inda suke shiga rigunan ƴan jarida suke ba da labarin da bai inganta ba.
Kafin mu da hujji waɗanda suke shiga rigunan ƴan jarida, Salim, me za ka ce lokacin da ka shiga ƙwarewar aiki a gidan rediyo da talabijin na Jigawa, me ka lura yadda ƴan jarida ke gudanar da aikinsu?
Wato alhamdulillah, abinda na lura, aikin jarida ba aiki ne na rago ba, aiki ne wanda a shajarce ne zai, walau namiji ko mace, duba da yanda suke samun wahalhalu, da yanda suke nemo labaran, da yanda suke gyara su, da yanda suke tace su har al'umma su saurara su san me duniya take ciki a kai. Idan muka ɗauka lokacin da muke wajen ko kuma lokacin da muke koyon wannan aikin, mun yi tunanin aiki ne dan gangani muna zuwa bai fi mu yan awanni mu fito ba sai muka gano cewa awa sama da 8 ma ba za ta isa a gama wannan aikin ba duk da labaran da ake yi ana yin su ne sau daya kuma ana yin su ne bai fi minti 30 ba saboda wahalalun su da yanda ake samu matsala kamar akwai lokacin da muna cikin hada labaran bayan mun gama su mun tafi studio inda za a je a yada labaran sai aka kawo mana sabon labari kuma ana so a sashi shine zai zama labari na farko to sai a wannan lokacin na gane cewa gaskiya dole sai mutun ya jajirce
Ibrahim Baba ka ce akwai masu shiga rigunan yan jarida suna aiki su waye ne
zaka samu yan amore haka kawai mutun ya je ya sayi wayar Android ya zo ya sa data kawai ya zo ya samu wani labari ko jita-jita ana yadawa kawai sai dauka sai buga labarin wanda ka'idan dauko labari ba haka yake ba kowane labari akan dauko shi ne ta hanyar wakili sai an tabbatar kafin ka kai ga rubutawa a bangarorin ka in ka dauki bangarorin da suka musamman mu a shafunan mu na Hausa na abin da shafi Facebook da Twitter akwai irin su BBC Hausa BOA Hausa Rariya da sauransu to duka waɗannan akwai waɗanda suka shiga rigunan suka bude irin waɗannan sunaye sai su zo sai su dauki labari misali sai su ce Nasir Adamu Elkaya ya ce kaza kuma a shafi na BOA to kaga wanda bai san labari ba ko bai san harkan Facebook ba yana karanta wannan labari zai dauka kan cewa lalle haka ne Nasir ne ya fadi amma ko ba haka din bane wanda duk waɗannan kafafan da suka yi fice akwai dan alamu da ake gane su ba kowa ne yake zama dan jarida ba amma a yanzu kusan kowa ya zama dan jarida
tabbas akwai bambanci tsakanin yanda ake watsa shirye-shirye tsakanin kafafen labaru na nan cikin gidan Najeriya da kuma na kasashen waje musamman ma na kasashen Turai din nan Salim kai da kaje gidan radio da talabijin na jigawa in ka kwatanta yanayin aikin su da irin waɗancan kafafi me zaka ce
wato kwarewa ce take bambanta da kuma kayan aiki ana amunan kasa Najeriya ko in ce kasashen bakar fata wato Afirka ana samun matsala ta kayan aiki ko kuma akwai kayan aikin yanda za a sarrafa su ne ba za a iya ba idan kai consider da su kun kai la'akari da su kasar Turawa da suke su ne uwa ko kuma su ne waɗanda suka kirkiro wa'annan abubuwan sun fi kwarewa sun fi samun iya aikin akan mu bakaken fata da muke dauko wayannan kayayyakin aikin muke cewa za mu yi amfani da su
me kike ga zai faru idan misali a ce ana aikin jarida ko kuma a kafar yada labarai babu ma editor gaba daya misali kowa ya dauko labarin sa kawai za a je a kai studio aka kawai mai karanta ya karanta kawai gabatar da shi kai tsaye
to rigingimu ne za su yi yawa da tashin hankali sakamakon kowane irin labari in aka ce za a isar da shi ga al'umma kai tsaye to wani labarin wani yana ji hankalin sa zai tashi a lokacin da yake ji din wani ma yana ji sai kaga ya fito misali shi ma ya fito yaya labari kaza na ji a gidan radio kaza ko gidan talabijin kaza ya tada mun hankali kankace me gari ya dauka al'umma sun dauka kasa ta dauka duniya ma gabaki dai ta dauka sai a samu matsala amma editoci suna taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa sun inganta labaran ko sun canjo su kalmomin da bai kamata a sa su ba ba zai tunanin tada hankalin ba ko kuma kalmar
Salima ko su kalmomi misali da ake misali wajen fassarar labarai misali a ce wani is a liar ma'ana kai tsin zaka fassara wannan abun shi makareci ne amma sai kai ka rubuta fassarar ka cewa wani an ce makareci ne sai editor ya zo ya gyara ya ce wani abun da ya faɗa ba daidai bane ya kai ka fahimci irin bambancin fassarar jarida da kuma yadda ake yin bayanai a teburin mai shayi
gaskiya wato ko a Hausance ma a darasi yanda ake koyarwa a jujuwa ana faɗa mana yanayin fasarori a ce akwai mai yanci akwai ta baki da baki da sauran dai wasu makamantan fasarorin da ake faɗa to wato shi editor idan ya tashi zai fasara yana fasara ta ne fasara mai yanci wato yanda idan mutum ya ji zai san an masa adalci a wajen fasara
tattauna da Nasiru Elhika ya mana da wasu yan jarida kenan kuma taken wannan rana a bana shine nauyin da ya rataya a wuyan kafofin yada labaru a yunkurin bunƙasa zaman lafiya ta hanyar faɗin gaskiya. To bisa la'akari da wannan take wakilin sashen Hausa a jamhuriyar Nijar Suleiman Mini Barma ya aiko mana da wannan rahoton.
Malam Abubakar Jallo ɗan jarida ne da ya taɓa shugabantar cibiyar 'yan jarida ta ƙasa Maison de la Presse.
A wajen shekara uku kenan Nijar kawai komawa baya take bisa wannan 'yancin 'yan jarida. Abin da ke kawo wannan rashin aiki da doka maikwanta waɗanda su ne ya kamata su yi aiki da doka kuma su sa kowa ya yi aiki da doka wato su ne ke murɗe ma doka da wuya bancin ma ana kama 'yan jarida akan doka ta hana sai zamanto kuma yanzu wato idan ana wani zanga-zanga kai ka je kana rahoto sai a shige ka da duka a amshe maka kayan aiki kai har salula wannan na hannu da ke amshe shi ake kuma a je a rahe ku to kaga duka wannan aikin asha shine ya kawo Niger take tana ta koma baya kuma zama da muke na demokrasiya.
Sai dai hukumomin Niger a ta bakin magatakarin ministan watsa labarai Hajiya Fajimata Gali Adam na cewa idan an bi ta barawo a bi ta mabisau.
Yan jarida da laihin su ma gwamnati yana da laihi su ma suna da nasu paske ethic and deontology da ake cewa yan jarida ƙa'idodin aikin jarida ba abin su daidai yadda ya kamata kamar ka san gaskiya ga ta haka take amma saboda kai kana da wani son rai sai ka boye wannan gaskiyar ka je ka faɗi abin da bai kamata a lokacin aikin jarida cewa abin da ka gani ka shaida shi zaka faɗi ka faɗe shi ko yayi dadi ko ba yayi dadi ba kundin ma da yake ba yan jarida inci to yanzu takardun nan duk mun yi da gyara su zamu aika su can sama a jiba su a samu a gyara saboda a rage takura ma yan jarida mu shine muke nan muna kokowa yanzu a wannan minista na communication.
Shekaru sama da 25 da kasar Niger ta tsunduma ta farkin demokradiya wanda a karkashin sa dokoki suka bayar da damar yawaitar bude kafafan yaɗa labarai masu zaman kansu da zummar ba rukunonin jama'a damar tofa albarkacin baki sai dai da alama har yanzu akwai waɗanda ke jahiltar aikin jarida inji Umaru Rigo wani dan jarida mai zaman kansa
gani suke yi dan jarida wani abu ne mai shirin goga musu kashin kaji kawai da dinga dan jarida a wannan yana shirin yi mini shiri ne bisan bu kuma ba dole bane in ba kai kake da shirin ba a jikinka dan jarida ba zai maka shiri ba abinda kai shine zai hodi ko kuma abinda ka furta daga bakinka shine dan jarida zai hodo ya shaida ma mutane ga abinda wani ya ci sauran matsalolin gari mu ne suke ba an ba mu inci bane dan mu tozarta wani tozarta mutum ba aikin dan jarida bane ba a yin shi bane
albarkacin wannan rana ta 3 ga watan Mayu an bayyana sakamakon gasar da ofishin jakadancin Amurka ya shirya domin karawa yan jarida azamar bayar da gudunmuwa wajen tabbatar da zaman lafiya ta hanyar jan hankula game da illar aqidar tsatsauran ra'ayi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
wa'azi wadansu suke horo na su ko ta hanyar kasida bangaren mani kunna horon maza da rubutun jarida
to ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wakilin sashen Hausa Amina Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana da rahoton cewa babbar kotun jihar Niger ta ba da bilin tsohon gwamnan jihar Dr. Mu'azz Bamangida Aliyu wanda ake zargi da laifin yin sama da fadi da kimanin naira miliyan 500 a lokacin da yake gwamnatin jihar.
Alƙalin kotun mai shari'a Aliyu Mai Yaki ya amince da bada belin tsohon gwamna Babangida Aliyu amma bisa sharadin bada naira miliyan 150 da kuma mutane biyu masu tsaya mashi sannan ya kasance suna da kaddarori ko kuma gidaje da kudaden su ya kai naira miliyan 200 Amina haka zalika shi ma tsohon kwamishinansa na ma'aikatar muhalli Alhaji Umar Nasko da suke tsare tare ya samu belin akan naira miliyan 100 sannan da mutane biyu masu tsaya mashi sannan ya kasance suna da kaddarori ko kuma gidaje da kudaden su ya kai naira miliyan 150 Amina daya daga cikin lauyoyin mutanen barista Mamman Mike Usman ya ce sun ji dadin bada belin amma sharuddan belin sun yi tsauri da yawa
ai shi George din ya nuna gwaninta kuma mun yarda da shi amma dai conditions da ya bayar na bill zai ba mu wahala
kana ga ba ku yi cika su cikin sauri
ban sani ba amma Allah zai taimaka
Shugaban PDP a jihar Niger barista Tanko Beji ga abin da yake cewa
mako da ta shige nayi maka magana cewa abin da Allah yayi Allah zai yi maganin shi mako daya gashi Allah ya bada beli mu yi tawakkali da Allah wannan abu da ya same mu Allah ya kawo kuma Allah ya maganin sa mun gode wa Allah mun samu beli muna kuma godiya ga magoya bayan mu da suka tsaya shiru su saurare abin da kotu za ta ce
tun sharuddan da alkali ya gitta na cikawa kafin a baku belin nan ba za ku yi cikawa
babu za mu cika su a yanzun kuwa nan da awa daya za mu cika
a wannan karon dai magoya bayan tsohon gwamnan sun yi dafifi a harabar kotun duk kuwa da jami'an tsaron da aka jibga ga abinda daya daga cikin su ke cewa
a sunana Mallam Yaya Muhammad Usman kuma ni mazaunin Minna ne to gaskiya abun murna ne ga kowanda ya zauna ya saurari yanda karan ta tafi so kuma beli ba shine yanke hukunci ba kaga ko bai kamata a ce an hana beli ba
A yanzu dai alkalin kotun ya sanya ranar 12 ga watan 6 mai zuwa domin ci gaba da sauraron shari'ar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Mun gode Mustapha. Yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar da
imma bata garago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da raka da masauraro ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da abokin aikin mu dake zaune a ƙasar Faransa wato Abba Sadiq da asalin jamhuriyar Niger. A cikin shirin da ya gabata Abba zai ansa mana tambaya ce akan saukin samun aiki a ƙasar ta Faransa ko kuma akasi. Sai lokaci mun halin nasa yau anan zamu dora.
Aiki akwai shi sai zamanto amma in kace zaka yi aiki anan Turai sai ka tashi da sahi sai ka tashi da asuba ma. Men ƙarfe 5 in ka tashi zaka ga public transport ko na ƙasa ko bus ko wani ne cike yake kaf don saboda kowa yana aiki kuma kowa yana in ka samu aiki baka wasa da amma ka ga wani latti wani abu haka wanda ake gani a gida ko a ce kai na tafi wajen suna na mantai aiki ba ko wani abu ya faru a gida na yi kwanci na nan baka gani shi aiki ya zama babban ta aiki ya zama kaman addini ne aiki ma za a ce a nan Turai mutum in ya sa aikin shi gaba baya wasa da shi saboda ya san in ya fice mishi gobe samun shi yana da yawa.
To ba a samu wanda ba su aiki su zamanto cewa su wasu kawai su taimakon su ƴan uwan su ke musu da abubuwan da suke bukata.
Ba za ka samu mutum da zai kwanta gida ya ce in baba na in yayi aiki zai zo ya bani kuɗi ko wani ya na in ya nemi kuɗi zai zo ya bani. Ba za ka samu irin wannan mutane ba kaman wanda ya ce tunda ni ina a gidanmu akwai wanda yake da hanya shikenan sai in yi kwanci na sai shi ya je ya sha wahala ko ya taro kuɗi zo ya bani baka iya samun gani wannan duba kaman yanzu yaro in ya kai shekara 18 ko shekara 19 sai ya nemi fita daga gidan uwayen shi ya tafi ya zama gidan kanshi yayi haya ko lafal yake sai ya tafi bayan lafalkin yayi aiki saboda ya samu dan abun kudi a hannun shi amma kaga gida sai ka dade sai ma kai arme ka zama gida ka zama cikin gida uwayen ka suna cida kasu da matan da kake da
amma ba a samu haka na a Turai
a'a ina mutum da zai kamar yadda na faɗi yaro mai karatu ba in ya kai shekara 18 sai ka ga shi da kanshi ya tafi ko kuma uwayen sun ce yanzu ka kai inda ya kamata kai da kanka ka tafi ka nemi abin da za ka yi a yana yi wa uwaye su taimaka su kawo gudunma su kawo wani abu amma su ɗauki mutum su biya mishi haya su biya mishi ci su biya mishi komi da komi wannan baka gani shi anan
to kenan aiki na da saukin samu kenan
aiki akwai sai dai in ka ki kana iya samun aiki wani aiki yana da wahala amma nan ana iya samu akwai aiki ana iya samu aiki in mutum bai yi aiki ba nan diga tsammani kaman aiki mai wuya kaman ka zama wani ma'aikacin gwamnati ko kaman ka zama wani abu aiki wanda ba shi da wuya wannan yana da wahala amma aikin karfi haka wannan ana iya samu shi mutum da yawa nan indai ka tashi indai ba ragwance ka yi ba zaka iya samu aiki kuma zaka iya samu abin da zaka amfani kanka kuma haka in kana da wayo kaman kana iya tafiya akwai in kasuwa inda ake sayar da abubuwa wanda ba su da tsada kaman kamfani inda ake sayar da abubuwa to in kai wannan lissahi kai tsari kai nazari yana yiwuwa ka dan samu abin da zaka samu wanda kake iya ko ka aika gida ko kuma ka amfani kanka anan da shi
to ya batun samun ababuwan more rayuwa irin a ce ka samu abin mallakan kaman a ce mota kaman gida kaman dai ire-iren su saboda kaga a gida in kana da mota kai wani babban mutum ne ya mallaka ire-iren waɗannan yake anan ƙasar Turai musamman na Faransa
nan wani mallaka mota haka ba wani abun a zo a gani bane mota kaga wani ma mota ya zama mishi abun aiki inda yake tafiya yayi aiki yana nisa da gida in ba mota gare shi ba ba zai iya tafiya yayi aikin sa ba mota ba wani abun arziki bane ba wani abun a zo a gani bane anan amma gida wannan yana da tsada saboda gida kaman gida karami ma anan birnin Paris musamman kaman anan birnin Paris inda nake gida karami ma sai ka biya kaman miliyan na sefa 100 haka to yana yiwa wannan amma su suna da tsari wanda bamu da gida nan sai ka tafi banki ta baka bashin shekara 25 saboda ka sai gida na musamman kana iya samun bashi idan kana da aiki wanda aka san aiki ne kowane wata kana da albashi kana iya samun aro wajen banki saboda ka sai gida to wannan mu bamu da irin wannan abu sai zaman toto saboda suna da wannan Allah ya ba su wannan abu sai zaman to su mutun da yawa ya mallaki gida ba sai ma kana da arziki babba ba indai kana da aiki kowane wata kuma kana da kontra na aiki kana iya zuwa banki ka amshi bashi sai ka sai gida mutane da yawa suna bin wannan hanyar sai gida sai zaman to gida shi ma ba wani kamar abun arziki bane a gida ne aka mai da gida da wani mota kamar arziki anan ba wani abun a zo a gani ba
to ya kaman maganar kiwon lafiya samun magani ko kuma kulawan asibiti
nan wannan wajen wannan ai kuma sun tsaye da mu sosai kai saboda nan kaman in ka dauki Faransa akwai assurance mutane da yawa indai kana aiki kamfanin da kake ma aiki shi zai baka assurance naka zai baka insurance suna da tsari nan wajen wannan tsarin ai Faransa ta yi kasashe da yawa ma wajen insurance in kana aiki indai kana aiki ko karamin aiki ne za a baka insurance na kanka za a ba iyalinka sai zaman to kuma in kana da wannan insurance din abin da kai kake biya kadan ne kwarai ma kadan ne sai to sai mutane da yawa nan kaga sai yake suna da asibiti na kirki kuma suna da mutane da yawa ba kaso ba kaga mutun ya shiga wani wahalar rashin lafiya anan kasar Turai
jama'a biyo mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Abba Sadiq da Sulaiman Abu wanda ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
haka ne ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email
Wasiƙa ta fari ta fito daga Adamu Habu Umar Yanga, ƙaramar hukumar Taura jihar Jigawan Najeriya, wanda ya ce Salam VOA Hausa. Hakika yau take ranar ƴan jaridu ta duniya, kuma yana amfani da wannan dama wajen jinjinawa ƴan jaridu a ko'ina suke a duniya, a bisa ƙoƙarinsu na sadaukar da rayukansu wajen sanar da mu halin da duniya take ciki. Shi ma Aminu Ɗan Kaduna Amanawa cewa yau ne ranar ƴancin ƴan jaridu ta duniya. Kuma ya kamata ƙasashen Afirka su kawo ƙarshen cin zarafin ƴan jarida a ƙasashensu, ganin cewa su ne idanun al'umma. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna fatan Allah ya karawa iyayenmu lafiya tare da shugaba Muhammadu Buhari da marasa lafiya na gida da asibiti. Allah ya kara musu lafiya amin. Sako daga Safiyana Gumal Zangon Daura. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Aminu Kano Mai da Garku da Husaini Abba Dambam wanda suka ce Salam VOA Hausa. Ku ba mu dama mu yi kira ga al'umman Najeriya da shugabannin Najeriya da su rika baiwa ƴan jaridu haƙƙin su dalili kuwa shine su ma suna kare haƙƙin al'ummar ƙasa. Da haka bai dace a sa kyama ko tsangwama akan su ba.
To ra'ayin ku masu sauraro shi ya kawo da takaitattun labarai kafin mu sallama.
An ƙara ƙarfafa zaton cewa da ƙyar za a samu wata gagarumin nasara a ganawar da ake shirin yi tsakanin shugaban Palestine Mahmoud Abbas da shugaban Amurka Donald Trump a yau Laraba a White House. Satin da ya gabata Trump ya ce bai ga dalilin da za a ce zaman lafiya ba zai yiwu ba tsakanin Isra'ila da Palestine ba. Haka kuma Abbas ya ce mai yiwuwa ne a iya kulla yarjejeniyar zaman lafiya mai tarihi da aka dade ba a shiga irinta ba sakamakon tsohon rikicin sakamakon shiga tsakani da shugaba Trump ya yi. Ma'aikatar cikin gida ta kasar Afghanistan ta ce wani dan kunar bakin wake ya tayar da bom a yau Laraba a yayin da jama'a ke hada-hadar fita aiki a birnin Kabul. Wanda ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 8 ya kuma jikkata fiye da mutane 25. Mai magana da yawun dakarun rundunar NATO da Amurka ke jagoranta, Captain Bill Sullivan, ya tabbatar da an kai harin ne akan ɗaya daga cikin tankunansu na yaƙi, ya ƙara da cewa uku daga cikin sojojinsu na cikin waɗanda suka jikkata amma ciwukansu ba masu barazana ba ne ga rayuwarsu. Zaman tattaunawar da ake yi a yau Laraba da gobe Alhamis akan yarjejeniyar tsagaita wuta na Siriya da Rasha ta ɗauki nauyi a Astana da ke Kazakhstan za ta hada da wani jigon ma'aikatar harkokin wajen Amurka da zai halarci zaman a matsayin ɗan kallo. An tabbatar da hakan ne daga fadar White House.
To sai kuma misalin 9:30 na dare agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. Da yake yau rana ce ta ƴancin ɗan jarida, muna son mu ji ra'ayi ko kuma shawararku akan irin ƙalubalen da kuke ganin ɗan jarida yana fuskanta wajen gudanar da ayyukansa a shirinmu na daren, amma a halin yanzu a dakace yau da gobe.